بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 18 ga watan Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442, wanda yayi daidai da 7 ga watan September shekara ta 2020 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Fatawal Muhimma fi Tafsiril Umma. Yau zamu tashi shafi na 27 daga tsakiya.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والواجب الحذر.
أبن ديك واجبي غريمو شيني ميتا كاتنسن.
والواجب على الذين اضطروا بدعوة
من سموا أنفسهم باللجنة الشرعية. أبن ديك واجبي أكون وإنن دسكا رودو دعوان وإنن دسكا كرا كنسل سونا لجنة الشرعية. أكون وسمتاني السعودية da suka kira kan suna lajina ash-shar'iyya, sun kafa wata lajina na ainihin wasu malamai. Wai aikin wannan lajina din shine wato kwato haƙƙi ga wanda aka zalunta. Idan an zalunci mutum, za su bibiyi wannan haƙƙi su tabbatar da sun kwato wannan haƙƙi din. A lokacin nan da suka kafa, sun kafa wannan abun kuma sun sanar ma duniya. Wasu mutane wanda ba su san abin da suke yi ba, sun yafa abin suka ce madalla gaskiya, wallahi sun kyauta da kafa wannan lajina din, domin sun kafa wannan lajina din da don kwato haƙƙin mai haƙƙi a cikin daular musulunci. A lokacin nan akwai irin su Salmanul Auda, su irin su Safarul Hawali, da irin su Sheikh Jibrin. Akwai dai manyan malamai da suka tsayu akan abin wajen ganin cewa lallai a kafa wannan. To bayan sun gama kafa ta, sun sanar wa duniya, sai malaman sunna, manya-manyan malamai a wannan lokaci, suka fito suka nuna shi ne irin sunna jina ad-da'ima da irin su hay'atu kibarul ulama. Suka fito suka ce to wannan lajina da aka kafa ba halattacciya bace. Suka ce abin da za su ce ba halattacciya bace, an ce lajina na kwato haƙƙi, lajina na taimakon wanda aka zalunta. To menene amfanin kotu? Ita kotu an kafa ta ne don a yi mai dama. Ita a kotu ba an kafa kotu bane don kwato haƙƙi? Ba an kwato an kafa kotu bane don taimakon wanda aka zalunta? Nan take malamai suka yi amfani da dama da ƙarfin suka haramta wannan lajina din. Idan kun duba da kyau, kafa wannan lajina wani nau'i ne na khuruji ga ainihin wato gwamnati, wani hanya ne na dabara, wato irin human rights din nan ne, irin masu ƴancin bil'adama. To sun kafa ta da larabci, wanda bai gane ba sai ya dauka cewa wani aikin addini ake yi. A masu ƴancin bil'adama ne, kuma ina ganin turawa ne, Yahudawa suka turo su da wayau domin a kafa ta a Saudiya. Ya zamanto duk abin da alkali zai yi, za a ce to masu ƴancin bil'adama za su zo su bincika su gani an yi daidai ko ba yi daidai ba da abin da ya kama da wannan. An gane wannan ko? To wannan shine abin da ya sa malamanmu da yake Allah ya ba su basira, malamanmu Allah ya ba su basira, Allah ya ba malaman basira, kuma Allah ya ba su fiƙi, sai suka gano sharrin wannan abun. Nan take suka taka ma wannan abun birki. To shi ne yanzu manyan malamanmu suke yin nasiha a nan, cewa wajibi ne ga waɗannan da suka rudu da da'awan wanda suka kira kansu wai lajina ash-shar'iyya, ha'ula'i karrahumu shaitan, waɗannan shedan ya rude su, shedan ne ya rude su ya sanya suka kafa wannan lajina din domin fada da ainihin a daula ta musulunci. Wa garduhum qasidul ilhad, ko kuma wa garrahum qasidul ilhad, wato wanda yake nufin yin ilhadi ya rude su. An gane ku? Turawa wanda suke nufin su kawo tsari na demokradiyya a hankali cikin ainihin jaziratul arab, musamman cikin Makka da Madina, cikin Saudiya. Sai suka yi amfani da malamai wanda malaman nan suna da mabiya da suke dan goyen bayan su sai suka ingizo su da sunan taimakon azzalumai shi kuma talaka da zaran yaji an ce za a taimake shi yana fara goyen baya 100% ko sharri za a yi masa in kana so kai kana so ka kama talaka a hannu sai ka nuna mai an zalunce shi kuma kana so ka wato masa yancin sa zai mara maka baya 100% in yaso daga baya sai ka cusa mummunan manufarka to wannan shine abin da ya rude su wanda masu nufin ilhadi na ainihin turawa yahudawa da nasara suka sanya musu wannan mummunan manufa
wajibu an nuhazzir sharr haula
kaifa yajibu an nahzar ya zan wajibi wato mu yi taka tsantsan daga sharrun wayannan ko kuma an nuhazzira min sharr haula kenan an gani ya zan wajibi mu yi taka tsantsan daga sharrun turawa za su yi mana shigo shigo ba zurfi domin su samu daman cin maburin su na rusa ainihin daular musulunci da kawo rabuwan kai cikin al'amarin musulmai kuma dole ne mu yi tahziri malaman da suke da irin wannan fahimta dole a nuna ma al'umma cewa ba fa mutanen kirki bane a guje su ba sa kan manhaji na ainihin sunna ba in salafiya bane a guje su misali to wannan shine abinda malamai suka yi a nan wajen kuma idan muka duba da kyau jama'a duk da cewa wa'annan lajina a shari'a din sun yi ilani a cikin radio da TV da ko ina sun gaya wa mutane sun kafa wannan kungiya malamai ba su ta kama sunayen su ba an gani kaga wajibi ne a yi tahziri amma malamai sun yi tahziri anan ba tare da sun kama sunan su ba an gani to shin ya hukuncin in ka san akwai wani dan bid'a mai cutar da sunna in zaka iya tahzirin sa ba tare da kama suna ba zaka iya yi wanda in kai tahziri kace mutane su yi hankali da mai siffa iri kaza iri kaza iri kaza ba kama sunan shi ba ya halatta ko dole sai ka kama sunan shi wanne ne yafi zamantowa wato akwai maslaha da hikima a cikin shi shi kama sunan ya halatta ana kama sunan akwai inda yake zama wajibi ma in ya zamanto mutane ba za su gano mutumin ba kuma za su gano sharrin ba sai an kama suna to ya zan wajibi a kama suna baya halatta a bar sharri ya ci gaba da yaduwa kun gane ai za ka malamai suna yawan wa'azi akan bid'a suna yin tahziri daga bid'a ayi hankali da bid'a ayi tur da shi a nisance shi ba tare da sun kama suna ba wannan shine asalin karantarwar malamai idan kaga an kama suna to gaskiya wato an kai makurani tura ta kai bango ne wannan shine abinda manya-manyan malaman mu na salafiya suka nuna mana an gane wannan ko a daina yawan kama sunaye in ba ya zama dole ba kuma lalle akwai hikima ga rashin kama sunan ka faɗin siffofi na mai aiki wanda yayi kaza yayi bid'a ba ma tare da shi jama'a duk wanda yayi kaza a guje shi duk wanda yayi kaza bid'a ne ko shirka ne a nisance shi an gane yanzu zamu karanci wannan littafi zamu ga malaman suna ta tahziri amma kai din nan irin ba ka san ko waye bane an gane to kaga ashe kenan in har za a iya yin tahziri game da bid'a ayi tahziri game da sharri ba tare da kama suna ba mafi alkhairi kada a kama in ko dole sai an kama suna in ana ganin in ba yi haka ba za a fahimta ba to ya zamanto wajibi a kama suna ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib alwasail laha ahkamul maqasid abinda wajibi baya cika sai da shi ya zan wajibi an gane kaga yanzu dai an yi tahziri daga sharrin wayannan mutane ba tare da sunayen su ba na'am
nas'alullaha lana wa lahumul hidayah
kaga sai malamai suka ce muna roƙon Allah ga mu da su shari'a su wayannan lajina a shari'a ba su ce Allah ya tsine musu ba an gane ta ce muna roƙon Allah da mu da su gaba ɗaya Allah ya shirye mu gaba ɗaya zuwa ga hanya kaga su ɗan salafiya a koda yaushe suna neman alkhairi ne ga al'umma su tunanin su ya za a yi al'umma su shiryu ya za a yi al'umma su daidaita su miƙe kan hanya ya za a yi a cimma gaci na'am
nas'alullaha an yaruddahum ila al-huda
muna roƙon Allah ya mayar da su zuwa ga shari'a
nas'alullaha an yu'izana wa iyyahum min ash-shaytan
muna roƙon Allah ya tsare mu da su daga shaytan ka duba irin addu'a kaga addu'a ne na masu son mutane da alkhairi addu'a ne na masu rahama ba addu'a na masu ke kasassun zuciya ba wanda bini su ce Allah ya tsine wa mutum bini su ce Allah ya wargaza shi Allah ya halakar da shi a'a idan wannan bawan Allah ya shirya alhamdulillah ci gaban sa ne ci gaban mu ne ci gaban al'umma ne gaba daya idan ya bace wato cutuwan sa ne cutuwan mu ne cutuwan al'umma saboda haka mu yi addu'a Allah ta'ala ya shirye shi an gane wannan ko fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galiz alqalb lam fadu min hawlik Allah ce ya rasulullah saboda rahaman Allah ne kake tausasa wa sahabbanka da ka kasance mai fushi mai taushin zuciya mai zage-zage mai tsinuwa mai wulakanta jama'a lam fadu min hawlik da sun watsi daga gefanka ya rasulullah saka fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr kai musu afuwa ya rasulullah an suka yi maka laifi wastaghfir lahum sai ma Allah laifi ka nema musu gafara sannan wa shawirhum fil amr an gane ai na'am
fal adawu li hadhihi ad-dawla dawlat al-haramain ash-sharifain
wato adawa ga wannan daula din ita ce daular nan na harami guda biyu masu daraja daular makka da madina adawa gare su
adawu lil haqq
wato adawa ne ga gaskiya
adawu lit tauhid
adawa ne ga tauhidi jama'a an ga
dai
kaga mutun yace ba ruwan shi da Saudiya yana kinta shin me Saudiya ta yi masa adawa da tauhid da Saudiya adawa ne ga addini adawa ne ga tauhidi ina ba san gano wannan Saudiya da yake dube ta wato a ka'idar Saudiya ba ta shiga cikin harkokin wajen mutun ita kawai tana damuwa ne da tsarin mulkin ta da ba dan lalura ba ma da Saudiya ba ta shiga cikin harkan mutane to lalura ne Shi'a na Iran sun yi amfani da daman Saudiya sai ga Saudiya ba ta damuwa da harkokin mutane sai dai tana kulawa da kasar ta sai dai tana taimakon al'ummomi na kasashen duniya tana taimakon mutanen da suke cin talauci ko mutanen da yaki ya ci su ko abin da ya kama da wannan an gano wannan sun yi aiki da doron nassin Al-Qur'an hadisin manzo Allah cewa min husni islamil mar'i tanku ma la ya'ni daga cikin cewa musuluncin mutum ya bari shiga abin da babu ruwan shi an gane amma abin da ya zama dole wanda in har ba a yi shi ba za a cutu to Saudiya tana kutsawa ta taimaka ma al'umman duniya da shi gaba daya tana taimaka ma al'umman Palestine tana taimaka ma kasashen duniya wanda suke cikin talauci da bukata da shi to amma Saudiya ta fara dan tunanin ta dinga dan sa ido ga harkokin waje saboda abin da Shi'a suka yi na kokarin mamaye ainihin daular Larabawa tun daga ainihin Bahrain har zuwa ga Yemen Iran tana kokarin sanya wakilinta a wajen domin a yi juyin mulki wanda daga nan wajen za ta mamaye Larabawa ta cusa musu miyagun aqidarsa na Shi'a ta kashe ainihin masarauta da kuma manyan malamai da suke yada sunna an gane irin wannan abun har ya faru a Yemen Saudiya ta ga cewa Yemen din na fa tana da boda da ita in ta kyale mu Iran wannan waje to zai zama to dandali na kai wa Saudiya hari na launchin ainihin makamai a ainihin manya-manyan missile zuwa gare ta sai Saudiya ta dauki mataki na kariya saka wannan Saudiya ta yi haka ne ta shiga yakin Yemen ne domin kokarin kare ainihin daula ta tauhidi na ba ta gane wannan almuhim dai yin adawa ga wannan daula ta tauhidi gaskiya adawa ne ga addini adawa ne ga tauhidi na'am
ayi daulatin tadawul tauhid al'am
wai shin wace daula ce a duniya take kira zuwa ga tauhidi yanzu a gaya mana shin Misra ne
ayi daula
eh Misra ne ko Iraki ko Iran shin Iran ne ke kira zuwa ga tauhidi Iran wanda ake bautan mashhad ake bautan kaburbura na imamai eh ake kama sunan ainihin imamai ake neman ainihin agaji a wajen su ake yanka da sunan su ake neman taimako da su kuma bayan Allah misali to irin wannan daula din daular musulunci ne daular tauhidi ne a nan wajen misali Iran ta zance shi ne a'a irin abubuwan da ake yi na shafan kabari ana neman albarka da shi tauhidi ne wannan irin abubuwan da suke yi na ainihin sanyawa ainihin ƴaƴan suna Abdul Hussein Abdul Bakir Abdul Ja'far shin wannan gaba daya irin wayannan mutane sun damu da tauhidi sannan kuma ga abin da suke aikatawa na ainihin kafirta sahabban annabi da zagin su da kuma kafirta matan annabi da zagin su da fadin miyagun maganganu ga ainihin musulunci da musulmi to duk irin wayannan abubuwa ga baki daya wace daula ce take kira zuwa ga tauhidi yanzu wace daula ce
na'am mimman haulana min jilanina
wayanda suke gefan mu daga cikin makwabtan mu da Allah su wane ne suke kira zuwa ga tauhidi ba alfahari ba wannan ya zama to dole mu ambaci wannan dan a wayar da kawukan mutane su gane dalilin da yasa ake so a kifar da wannan daula din Saudiya mai taiwa duniya tambaya kenan mai taiwa duniya ba ta da wani laifi sai kamar yadda Allah ya faɗa ga ashabul ukhudud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa mutane ke kyaman Saudiya ba suke so su yi musu azaba eh face saboda sun yi imani da Allah mabuwayi wanda yake abin yabo allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid ina ba tangana wannan saboda ka Saudi Arabia dalilin da yasa ake adawa sai a ce ai saboda wahabiyawa ne to ka bincika me suke nufi da wahabiyawa duk mutumin da ya rike tauhidi baya shirka kuma yana kyamun bid'a to lallai daular Iran ba sa son shi lallai dauloli na sufaye ba sa son shi an gane ko sauran dauloli na bid'a ba sa kaunan shi gaba daya an gane wannan ai to suna yin iya kokarin su wajen ganin sun hada kai koda da kafirai ne koda da yahudawa ne wajen ganin sun yaki ainihin wannan daula ta tauhidi
misr
shin wai misr ne ainihin darut tauhid shin misr da sham darut tauhid ne
wal iraq
kowa san sham ai Syria wanda akwai wani irin bakin shi'a a wannan Syria din ana kiran shi'a Nusayriya wanda su ba ma suna bautar Allah bane mutane suke bauta wa su kai tsaye suna bauta wa manyan malaman su ne suna halatta haram ba su damu da sallah ba ga zinace zinace shine daular ainihin Hafizul Asad wannan daula daula ce ta shi'a an gane wannan ko kuma suna tsananin adawa da kuma kisa ga Ahlus Sunna wal Jama'a to shin wannan daula ce me yasa ba a adawa da wannan daula ake adawa da ainihin Saudiya
wal Iraq
sannan ga Iraq wanda kowa ya san Iraq dama shine dandalin aqidar shi'a Ja'fariya yan shi'a Ja'fariya manya-manyan malaman su suna can wajen suna can ainihin wato nan a nan ne ake samun ainihin Karbala saboda haka asalin inda shi'a suke dama Iraki ne yan Iraki shi'a suna da kashi 65 cikin 100 na mutanen Iraki an gano wannan ko saka mutanen Iraki kusan mafi yawan malaman su akwai yan shi'a da yawa a cikin wannan gari to asali Iraki shine asalin inda yan shi'a suke sannan sai kuma Iran amma jagorancin da kuma manyan malamai suna Iraki ne to kila wani ce to me ya sanya Iran ta shahara fiye da Iraki sai mu ce Iran ta shahara fiye da Iraki saboda Ayatollah Khomeini ya kirkiro bid'a na wilayatul faqih Ayatollah Khomeini ya kirkiro bid'a na ainihin kokarin cifar da mulki ya hau kan wannan mulki sannan kuma ya amfani da wannan mulki nashi ya ringa yada miyagun aqidunsa na shi'a wannan shine abin da ya faru wanda a cikin aqidar shi'a babu wilayatul faqih a ce wani malami ya kokari ya kafa gwamnati ya kifar da wata gwamnati ya hau a su'an shi'a a ka'idar su suna jira sai Imam Mahdi ya zo an gane ba sa yin jihadi sai Imam Mahdi ya bayyana to su da yan shi'a na Iran na Iraki suna kallon yan Khomeiniya a matsayin yan bid'a ne a cikin shi'a abinda Iran ta aikata bid'a ne amma asalin shi'a an kana suka san malaman shi'a manya-manya suna can Iran akwai Ayatollah Sistani wanda shine ainihin marji'ul ulya na shi'a gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya na Iraki ne na ba ta gani abinda muke nufi anan waɗannan mutane da ake magana masu fada masu kokarin kawo gyara a Saudiya me ya sanya suka kyale waɗannan kasashe sun kyale kasar Iran sun kyale Iraki sun kyale kaza sun kyale kaza sun dumfari Saudiya inda ake gudanar da ainihin shari'ar musulunci sun dumfari Saudiya inda ga malaman salafiya a harami ga malaman salafiya a Madina suna nan suna karantar da mutane madaran addini suna tace addini daga ainihin gurbata na shirka gurbata na bid'a gurbata na saban Allah gurbata kala kala gurbata na yahudanci da nasaranci da sauransu amma kuma duk da haka sai gashi wai da wannan daula ne yake kokari a kifar da shi sai su ce maka wai ya kamata a kifar da daula ta Saudiya ya a canza ta koma demokradiya to in wani ya ji wannan duk mutumin da kaga yana cewa a cire daula na Saudiya ta koma demokradiya to kaga ya nuna maka makiyin Allah ne tsarin demokradiya kowa ya san tsari ne na makiyanmu tsari ne wanda yake na jahiliya a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce afa hukumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun shin hukuncin jahiliya suke nema su bar hukuncin Allah wa yafi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini kaga shikenan su suna bukata ai amfani da tsarin demokradiya menene burin su burin su mulki ya zama to karba karba shin Makka da Madina ya dace da irin wannan mulki na karba karba in ma a ce tsarin demokradiya ya halatta ya dace Makka da Madina me yasa ya bai dace da karba karba ba dakin Allah na wajen in an ce za a bada dama wasu ran bai hure ma zai iya zuwa ya haukan mulki mikin addini wayannan mutane Ali Saud da suka hawo mulkin nan mutane ne wanda an yi alƙawari da su a matsayin za su kare tauhidi ne da kakansu an gane ku Abdullahi bin Saud kakansu da kuma su Muhammad bin Saud da kuma da kakansu da kuma su a su ainihin jikokin gabaki ɗaya aikin su gaba ɗaya za su yi su bada kariya sannan Muhammad bin Abdul Wahhab da jikokin sa gaba ɗaya sune malaman da suke bada fatawa a cikin daula din an gane ku to wannan daula na sarauta ya fi alkhairi da Saudiya a yanzu saboda Yahudawa suna iya amfani da wani tarbiyyata da shi su turo shi dan ya zo ya wargaza tauhidin nan na Saudiya wanda ana ta kokari ana cewa gaba ɗaya duk abin da ke faruwa a duniya na ta'addanci yanzu wahabiyanci ne dole a san yadda za a yi a canza tsarin karantarwa na Saudiya to me kuke tunani da za a canza shugabanci a ce ana yin karba karba wata ran sufaye su amsa wata ran mutum mai ra'ayin shi'a ya amshi wannan mulki din wata ran mai ra'ayi na ainihin ilmaniya wa'inda ƴan ladiniya masu cewa a cire addini a cikin tsarin rayuwa tsarin shugabanci a cire addini cikin tsarin tattalin arziki a cire addini kaza me kuke tunanin zai faru wa'innan malamai na harami da ake fa'idantuwa da su a duniya me kuke tunani gare su idan ƴan shi'a sun hau idan sufaye sun hau idan ƴan kalakatu sun hau zamanin Kazafi shugaban Libya yayi ta kiraye kiraye ga duniya cewa lallai wa'innan masarauta din ya kamata ya zan wajibi su cire hannu game da kulawa da Ka'aba Ka'aba ba nasu bane su kadai Makka da Madina na musulmi ne gaba daya ya kamata ya zama kulawa da Ka'aba da aikin hajji a cire shi daga hannun wa'innan mutane a ba ainihin al'umma musulmi me yake nufi saboda a samu daman aikata kowane irin shirka da kowane irin bid'a a wannan waje almuhim masarautar Saudiya ita ta fi cancanta ta ci gaba da mulki an gane shine yafi alkhairi ga Saudiya idan muka duba saboda haka ba karamin ni'ima Allah yayi wa Saudiya ba da Allah yayi ta darul tauhid ya bata kariya to shin su wane ne suke da gemu da suke kare tauhidi shin Misra ne Sham ne Iraki ne Libya ne su waye daga cikin su ya kira zuwa ga tauhidi yanzu kuma suke hukuntar da shari'a ta Allah suna zartar da ainihin hukunci na shari'a ga mutane su waye
kun minhum yad'u lit-tauhid al-an
a cikin su wane ne mai kira zuwa ga tauhidi yanzu
wa yuhaqqimu shari'at Allah
kuma wane ne yake hukuntar da shari'a ta Allah
wa yahdimu al-kabab
wane ne yake rusa bukka bukoki da ake sanyawa na waliyai ana zuwa ana neman tsari ana neman agaji ana yanka da sunan su wanda ake bautawa kuma bayan Allah
man
wane ne
ainihu
ina suke in ka ce akwai su a kawo mana su mu gani
aina daula allati taqumu bihadhihi ash-shari'a
ina ne daula da take tsayuwa da wannan shari'a kaga alal aqalli ma muqaddara cewa Makka da Madina gaba daya wato mu ce ma ba ma shari'a musulunci ake ba mu dauka kamar kasar mu ne Najeriya misali inda ake bin tsari wanda yake na demokradiya shin ya halatta kai amfani da wasu mutane na waje domin rusa kasar ka domin ka zo ka kawo yaki a cikin kasar bai halatta ba a matsayin ka na musulmi mai kishi ya kamata kai kishin kasar da nan aka haife ka nan ka taso nan ka samu fa'ida manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya aikata muku alkhairi ku saka mishi in ba ku samu abin da za ku saka mishi ba ku yi masa addu'a saboda haka an ce ne a saka mishi to yanzu ka san mu a inda nan aka haife mu nan muka taso muka karanci addinin musulunci har muka zamanto ahlu sunna muna alfahari da ita kuma anan ne muka gina masallatan mu muna karantar da addini a cikin ta kuma sannan an kyale mu wannan da'awa shin ya kamata mu saka mata da sharri ko kuma da alkhairi za mu saka mata ashe duk mutanen da suke zuwa da wata manufa don su kawo rabuwan kai a Najeriya baya halatta mu ainihin taimake su dole ne mu zamanto masu kishin kasar mu Allah kalli muna son Saudiya ne saboda akwai Makka da Madina a wajen amma banda haka mun fi son kasar mu fiye da kowace kasa kowa kasar da ta duk wanda ya maka alkhairi yanzu mahaifinka kana son dukkan mutane amma ka fi son mahaifinka fiye da wa fiye da kowa saboda mahaifinka ya maka ni'iman da babu wanda ya maka misali kana son malamai gaba daya amma malamin da ya karantar da kai ka fi son shi fiye da kowa saboda a wajen shi ne ka fa'idantu amma duk malaman sunna naka ne misali ina ba san gane karatun muna son Najeriya fiye da sauran kasashen Afirka, kamar yadda shi ma dan Niger yana son Niger fiye da Najeriya, saboda anan ya taso, anan ya fa'idanto, anan yayi kaza. An gane wannan? Musulunci yana da kyau kishin kasa, amma kada kishin kasa ya wato ya warware kishin addini. Ina ba san gane wannan? Inda kishin kasa ya warware kishin addini, to akwai matsala. An gane? Abinda yasa muka fi son Makka da Madina musulunci, nan ne garin manzon Allah, nan ne kaza, nan ne kaza. Amma dole ne baya halitta mutum ya zama to kamar yadda muke faɗa, ya zama to mara kishi. Kullum yana ɗebe musu shugabanninsa albarka. Allah ya tsine musu, Allah ya kwashe musu albarka. In ka ji ɗan Najeriya kullum cikin ɗebe albarka yake. Yana ɗebe wa ƙasarsa albarka. Shi ya sanya duk wani ƙoƙarin da malamai suke yi don yin da'awa na kawo gyara, ba a samun gyara a Najeriya. Saboda bakinmu. Idan kana yawan tsine ma ɗanka, to da wuya wannan ɗan ya yi albarka. In kana yawan tsine ma ƙasarka, da wuya ƙasarka ta yi albarka. In kana yawan tsine ma shugabanninka, da wuya shugabanninka su yi albarka. Kullum za ka kasance kana ƙoƙarin kawo gyara, kamar za a samu gyaran sai abu ya tsinke. Dole sai mun gano kuskurenmu, cewa abin da muke yi ba daidai ba ne, ya kamata mu gyara na rashin kishin ƙasa. An gane wannan ko? Ya zama to kwata-kwata kawai mu duk wani abu na sharri muna nema ga ƙasarmu. Allah shi kiyaye.
Na'am.
Idan muka duba, akwai hadisin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an. An gane ku? Yana magana akan ainihin cewa wato kishin ƙasa ba laifi ba ne, amma kada ya yi karo da kishin addini. Yana cewa ma'adu rajul baladuhu, makoman mutum shine ƙasar shi. Li'annahu yansarifu minhu fa ya'udu ilayhi, don mutum yana juyawa yayi tafiya daga ƙasar shi ya dawo kuma zuwa ƙasar. Yace domin manzo sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja min al-kar, lokacin da annabi ya fito daga kogo, wa nazala bil jufa, sai ya sauka a jufa, baina makka wal madina, tsakanin makka da madina, wa arafa tariq, sai manzo Allah ya gane hanya. Manzo Allah ya gane fallalle fa hijira zai yi. Kafirin makka sun fitine shi, sun takura mai, kai suna ma neman ran shi. Manzo Allah ya gane fallalle fa hijira zai yi, lalle zai bar makka. An gane wannan ko? A lokacin nan ishtaqa ilaiha, sai manzo Allah sai kama bege gare ta. Manzo Allah yana ta bege, yana zubar da hawaye, yana kallon ainihin kasarsa kiri-kiri, ga kasar da aka haife ni, kasar da na taso, kasar da nayi kaza, gashi yanzu an tashi da kasar. An ce yana tafiya yana wulge, yana tafiya yana wulge. Ya tuna da mahaifarsa, da mahaifan mahaifinsa. An gane? A lokacin da yana cikin wannan hali na damuwa, sai mala'ika Jibril ya sauka a gare shi, ya ce masa, atashtaqu ila baladika wa maulidik, ya Rasulullah, shin kana begen kasarka ne ko mahaifarka? Faƙala ya ce, na'am, ya ce, eh. Kun gani? Manzo Allah, duk da an kore shi, duk da wulakancin da aka yi masa, yana begen ƙasarsa, yana begen menene a ainihin mahaifarsa. Kamar yadda wani mawaƙi ke cewa, biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in zannu alayya kiramun, lalle ƙasata duk da ta zalunce ni, mai daraja ce a wajena, saboda ta yi min ni'iman da ba zan manta ba. Sannan mutane na duk da sun mun rowa, sun wulakanta ni, masu mutunci ne, masu karamci ne. An gane wannan ko? To manzo Allah yana tafiya yana waiwaye, wato yana tunawa yana magana, kamar yadda ainihin wani mawaki ke cewa, sayazkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil laylati zulma yuftaqadu al badru, da sannu mutane na za su tuna da ni idan tsanani ya tsananta a gare su, in bala'i yayi bala'i za su san amfani na. Dama ai a cikin dare mai duhu ake neman wata, ko ba haka ba? Zo haka manzo Allah yana tafiya yana waiwaye, sai mala'ika ce mai, kana begen ainihin kasarka ne, mahaifaka? Yace na'am. Sai Jibril yace mai, to Allah ta'ala yana cewa, innal ladhi faraja alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad. Lalle Allah wanda ya fallanta maka qur'ani, lalle zai mayar da kai zuwa ga makomanka, ma'ana zai mayar da kai zuwa kasarka da aka kore ka nan gaba insha Allah. Sai yake cewa, ya'ani Makka, zai mayar da kai zahiran alaihim, kana mai samun rinjaye a gare su. An gane wannan ko? Abin da ya sanya Ubangiji ya gaya maka cewa zai mai da kai, ka fahimci wannan, ka san cewa, wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik, ka san da can baka kaunan ma a saukan ma da littafi. Ai, saukan ma da littafi rahama ne daga Ubangijinka. Hakanan dawo da kai garin Makka, ka zo ka rayu kuma ka gina wannan tauhidi a Makka rahama ne Allah zai mai da kai zuwa gare shi almuhim daga cikin abin da zai kawo mana cin nasara shine duk wanda ya aikata maka alkhairi ka saka mishi kuma in Najeriya gaskiya muna da ainihin nau'i na butulci ban cewa duka mutane mafi yawa daga cikin mu an mana alkhairi amma kuma kokari muke mu rusa kasar ma akwai dan Najeriya da in an bashi kudi zai iya mika kasar shi ma ya wulakanta a ka'ida ya kamata alkhairi zamu ringa nema kasar muna mata addu'a Allah ya sa Najeriya ta zama darut tauhid ya zama to duniya gaba ɗaya ana zuwa ta ko ina ana karatun tauhidi a wajenta Allah ya sa Najeriya ta zama darul adal Allah ya ba mu shugabanni masu adalci talakawa masu tsoron Allah masu bin aqida na ainihin ahlus sunna wal jamaa to wannan shine abin da ya kamata mu ringa yi an gane ba wai butulci ba na'am nasallallahu
lana wa lahum hidaya
muna roƙon Allah gare mu da su wayannan mutane muna roƙon Allah ya shiryar da su wa tawfik da gam da katar da gyara
nasallallahu an yu'inaha ala alkhair
muna roƙon Allah ya taimake mu akan alkhairi wa nas'alullahi an yuwaffiqaha
li izalati kulli sharri
muna roƙon Allah ya datar da ita Makka da Madina don gusar da kowane sharri
wa kullu naqsi
da kowane naqasu
wa narju lahum at-tawfiq yana
muna neman ainihin gamdakatar muna neman taimako da gamdakatar daga ubangiji wa tazi da mikarwa muna so Allah ya mikar da mu kan hanya
wa yusliha laha fi kulli hal
kuma muna so Allah ya gyara ta a cikin kowane hali kaga Saudiya ba malamai sai addu'a suke kasar su cikin ga Saudiya tana cikin alkhairi kaga in makirci ana ta makirci yanzu fa a Saudiya akwai miyagun mutane wanda suka shirya ajanda amma har yanzu Allah bai taimake su ba dalili Allah ya azurta Saudiya da malamai na Allah masu addu'a tsakani da Allah gareta yanzu akwai yan sururiya sosai a cikin Saudiya akwai yan haddadiya akwai yan ikhwanul muslimin akwai jama'atul tabligh akwai yan shi'a ma bakaken yan shi'a Isma'iliya suna nan kuma suna nan yan kasar ne ma yan kasar Saudiya ne ma to duk irin wayannan mutane suna iya hada kai su yi madaulan kop daya kuma sannan tare da hadin kan makiya daga waje kunga duk wani zanga-zanga da aka yi wancan kwanaki ai an so a yi a Saudiya amma Allah ya taimaka malamai ta ko ina suka yi ta gudu ba suna nuna wa mutane zanga-zanga baya cikin manhaji na salaf zanga-zanga bid'a ne hanya ne na khuruji ga hukam nan take suka taka mabu ko ina masallatai suka yi gudu ba to irin wayannan malamai muke roƙon Allah ya azurta mu da su wanda suka yi wa musulunci kyakkyawan fahimta kuma suke kira zuwa ga hanya na magabata kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhumullah na'am
wal wajib ala kulli muslim
abinda yake wajibi ga kowane musulmi
fi sa'ir ad-dunya
a cikin sauran kasashen duniya
an yad'u li ikhwanihi al-muslimin
ya ringa yin addu'a ga ƴan uwansa musulmai bi tawfiq ka ringa yin addu'a musulman Niger musulman Ghana musulman Cameroon musulman kaza Allah ya datar da su
wal hidaya
da kuma shiriya
was salah
da gyara Allah ya gyara su
man zal ladhi yaslam
wai zai kubuta jama'a wai kubuta ba wanda ya kubuta Allah ta'ala yace
innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishata
innal ladhina amanu lalle wayannan da suke so al fashata ya duga wayanda suka yi imani
lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah
suna da azaba mai radadi a duniya da lahira suna da azaba mai radadi a duniya duk mutumin da yake so sharri ya samu kasar shi sharri ya samu al'umman shi musulmi da suka yi imani to yana da azaba mai radadi duniya da lahira Allah shi tare mu wa alaikum salam
ana dangane da abin da ya shafi kasar mu Najeriya wurin rashin yi wa shugabanni addu'a da kuma sunanan addu'a da shi ga kasar
na'am
kamar a malamai suna da gudunmawa ta bangaren nan
na'am
inda kaman su ne asali suka janyo mabiya ko kuma talakawa zuwa ga yi wa shugabanni
gaskiya akwai malaman da suke da hannu da yawa malaman da suke hawa kan munbari kaga suna kama shugabanni suna tsinen su to ka kaddara shugaba dan ka ne kake tsine masa zai albarka har ba zai albarka ba sako nan tsino wanda muke kawo muna dai ba albarka ne ya Allah shugabannin mu ka sa su zaman to marasa albarka ya Allah ka sa su zaman to azzalimai masu zalunta mu kan mu cin maburin mu shine ma'anar wannan abu bai dace ba ko da yaushe mu zaman to muna musu addu'a duk da su talakawa suna malaman suna jin haushin abin da shugabannin ke yi ne na zalunci to wannan kuma kaga suna zalunci sai kuma kace musu Allah ya tsine musu kai kana ganin kaman wannan tsinuwan zai rage zaluncin ne to ba rage shi yake ba bil hasali yana ƙara shi ne an gane to dole ne mu ringa fadakar da junan mu cewa wannan tsinuwan ba shi da matsayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai sun hana ko ba shi daga cikin manhaji na ainihin magabatan mu ko da yaushe muna cewa mu za mu bi sunna to shin magabatan mu haka suka rayu ba haka suka rayu ba ya kamata mu kakkabe littafan mu na aqida littafan mu na tarihi mu ga yanda wayannan bayin Allah suka rayu mu rayu irin rayuwar su da shine zamu samu nasara duniya da lahira na fasan gane wannan na'am
bar hakuri mutane da misali to tunda sabiya a wannan ci
na'am
eh mutane sai a ba unguwa a ce ga wani shine da yin su akan jama'a kazan aje alkali ya sun wani abu tashi rikici tsakanin mace da miji ko irin masu bashi da daidai dan kwantar musu da hankali a samu nutsuwa ba sai an je kotu ba wannan ya halitta ko da wani daulatin ne ma
idan a cikin daula ne misali sai zaman to mutane suna ganin cewa bari su kafa wata lajina wanda lajinan nan zai zaman to wato in an samu rikici za su dan sulhunta kafin a je wajen alkali suna taimaka ma alkali ne to abin da ya kamata su yi su je su yi rajista da gwamnati ya zaman to aikin da suke yi gwamnati ta san da su kuma gwamnati ta sa musu ido kan abin da suke yi sannan ba matsala wayannan kaga ba suna jiya da gwamnati bane suna taimakon ta ne duk wani abu da zai kawo taimako ga hukuma za a iya yi saboda inda Allah ke cewa dinnan wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan mu taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kan mu taimaka ma juna akan zunubi da kuma ketar iyaka babu laifi irin wannan eh insha Allah Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik